نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بايان جدد دكان يبود قدياد الله سبحانه وتعالى واندى يا قاجي حلتا كما يسامر دائتا ردا ين سلاتي دا سلم قتيايا حلتا نبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ina mai farin cikin wato samun kaina a wannan masallaci, Masjidu Usman bin Affan da ke kofar gidan Rini, kofar gidan Alhaji Ahmadu Ko, a nan anguwan mai fadama, gwargwaje layout kenan ko. Allah Maɗaukakin Sarki muke roƙo ya albarkaci wannan taro da kuma wannan haɗuwa namu. Babu shakka haɗuwa irin wannan haɗuwa ne mai faranta rai ƙwarai da gaske, haɗuwa da ‘yan uwa da kusaku masu albarka, ba don komai ba kuma sai don tunatar da juna tare da ainihin wato karantar da Alƙur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Da haka wannan abin farin ciki ne, abin godiya ne. Allah muke roƙo ya haɗa kusakunmu a gidan aljanna. A yanzu da muke magana, kamar yadda aka ji daga bakin mai gabatarwa Sheikh Mustapha Abu Jabir, Allah ya saka mashi da alkhairi, muna daren Litinin ne, wanda ya kamata ya zan daren 16 ne, yadda na ji mala ya ce 17, ban sani ba, yana jayayya ne da sarkin musulmi ko kuwa yaya. Daga sanarwar masu alfarma fadan sarkin musulmi, yau Lahadi shine 15, to kaga an shiga daren Litinin 16 kenan. Kada a zo ranar sallah a fara rikici da mutane. Allah ya sa mu dace. Da haka daren 16 ga watan Zulqa'da, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1446. 47 afwan, daidai da 3 ga watan 5 shekara Bature 2026. Za mu yi wa juna matashiya ne akan maudu'i da aka ambata, shine muhimmancin neman ilimi ga dattawa, wato ahamiyatu talabil ilmi likibari sinni, waɗanda Allah Maɗaukakin Sarki ya sa suka tara shekaru, kuma da wannan shekarun su ba zama harkar neman ilimi. Za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya sa hali insha Allah. Kafin in shiga, yana da kyau in tabbatar mana cewa nan da kuke ji mala yake ta magana da abokan karatu ne, amma ya yi ta guluwi, Allah ya gafarta mishi. Abokan karatunmu ne wanda muke ɗan ta da baƙi tare, Allah ya amfanar da rayuwarmu baki ɗaya. Kai tsaye zan fara mana da matashiyar faɗin Allah Maɗaukakin Sarki a cikin Alƙur'ani, wa 'allama Adama al-asma'a kullaha. Allah Maɗaukakin Sarki ya ce ya kenan, ashe wanda ya fara koyon ilimi da shekaru shine Annabi Adam, domin a lokacin da Allah ya halicce shi, an halicce shi ne da girman shi, shi bai biyo irin wannan wato process na yadda ƴaƴan shi da jikokin shi suke tasowa ba. Mutum a fara ɗaukan cikin shi na tsawon wani lokaci watanni, sannan a haife shi yana ɗan ƙarami, yana ɗan jariri, ana renon shi yana tasowa har zuwa san da zai manyanta. To shi Annabi Adam ba haka bane, a lokaci guda Allah ya kera halittar shi da girman shi, aka hura mishi rai. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Imam al-Bukhari ya wasafa mana yanayin Annabi Adam a lokaci, yake tuluhu 60 zira'a, tsawon shi idan ka auna daga ƙasa haka sama zira'i haka daga gwiwar hannu zuwa kan babban yatsa a haka shine zira'i daya. To in ka auna daya daga nan zuwa nan ka ƙara biyu uku, to tsawon shi 60 ne a tsaye. Annabi Adam kina haka Allah ya gina halittar shi. Faɗin shi kuwa arduhu 40 zira'an, zira'i 40. To kaga da wannan girma Allah ya busa mishi rai ya zama Adamu din. Allah ya ce mishi kun fakana, ya kasance kuma ya kasance. Innama amruhu idza arada shay'an, to a wannan lokacin sai Allah ya ce wa 'allama Adama al-asma'a kullaha, a lokacin Allah ya sanar shi sunan komai, ma'ana ya koya mishi ilimi kuma ya iya. Kaga wannan yana alamta mana ashe girma baya hana neman ilimi, kuma baya hana iya ilimi. Dan inda yana hanawa Annabi Adam ba zai iya ba, amma ya iya. Na ɗaya kenan. Na biyu, idan muka dubi sunnar Allah wajen aiko annabawa, babu wanda ake bashi annabta sai ya shekara 40. Ina ganin ko da wanda yake da shekara 40 kamar a ce mishi ya girma ai ko, dan ba za a ce mishi yaro ba. Eh, shine hatta idza balaga ashuddahu wa balaga 40 sana. Fa wannan lokacin su ma annabawa, a lokacin Allah ke sanar da su ilimin wahayi da sakon da yake son su karantar da al'umma. A yake na shi wannan yana ƙara jaddada wato nuna cewa lallai ilimi yana iya samuwa komai shekarun mutum. Shekaru baya zamowa wato katanga tsakanin shine shekarun da koyan ilimi. Jama'a an fahimta ko? Sannan daga cikin abubuwan da za su ƙara nuna mana wannan shine a lokacin da mutum yake da shekaru, a lokacin ake sa ran ƙwaƙwalwar shi ta nuna, hankalin shi ya cika. Da haka duk abin da zai koya a lokacin zai rinka koyan shi ne with all seriousness, ya san abin da yake yi a lokacin. Kaga ashe lokaci ne da ake tsammanin wanda Allah ya kaddari ya koyi ilimi a lokacin to zai fi amfani da abin da yake koya, ba kamar yaro karami ba. Idan kana koya wa yaro karami ilimi, ilimi ne matuƙar muhimmanci amma sai ya ta wasa. In fact karantar da shi din ma in ba an yi mai ta salon wasa ba ma ba zai ɗauki karatun ba. Allah ya sa ana fahimtar bambancin. To daga waɗannan za mu gane ashe lallai mai shekaru yana da muhimmanci ya bazama wajen ainihin wato neman ilimi. Allah ya sa mu dace. Al-Imam al-Bukhari da ya zo cikin sahih ɗinsa ya yi mana ishara akan cewa sahabbai da dama to da shekarunsu suka koyi ilimi. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da Allah ya aiko shi a matsayin annabi ya fara ainihin wato nuna waɗanda suke dattawa saƙon da ya aiko su ne da Allah ya aiko shi da shi. Daga cikin dattawa gaba-gaba akwai Abubakar as-Siddiq radiyallahu anhu wa anil sahabati ajma'in, wanda kaga tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar mai kamar yadda malaman tarihi suka yi bayani shekaru 2 ne zuwa 3. To kaga idan an aiko manzo Allah a shekara 40, sannan Abubakar ya musulunta a wannan lokacin kaga shi yana shekara 30 da kamar 7 ko 8, shi ma za ka ce ai ya dan girma ko. To a haka suka koyi ilimi da sauran dattawa, musamman waɗannan da kake ce ake cewa al-ashara al-mubashsharuna lahum bil janna, dattawan nan 10 da aka yi wa al-bishr da aljanna, to galibinsu sun manyanta a lokacin, su ne farko-farkon waɗanda bayan annabi ya gaya wa Abubakar saƙon da Allah ya aiko shi da shi, Abubakar ya je ya same su shi ma ya tallata musu addinin musulunci kuma suka musulunta. Su Abdurrahman ɗan Auf, su Abu Ubaida, Amir bin al-Jarrah, su ainihin wato Sa'ad bin Abi Waqqas, su 6 a wannan lokacin, Usman da ɗan Affan da makamancinsu. kaga su ma ba yara yara ne kanana ba. Da haka Imam al-Bukhari sai ya mana ishara akan cewa kaga wannan yana nuna muhimmancin neman ilimi gane shekara ko me shekaru afwan. An gane wannan ne ko? Da haka mu fara sa waɗannan a cikin tunanin mu. Kun ji mun fara da kan Annabi Adam. Muka ji annabawa sannan ga sahabbai. Idan aka ce ka ambaci mutane mafiya daraja a wajen Allah, ina jin waɗannan za ka fara ambato. Ba masu darajansu a wajen Allah, amma ka ji da shekarunsu suka nemi ilimi. To kaga in kana son ka zamo irinsu, kamar yadda ake cewa fatashabbahu in lam takunu mislahum, ku zamo kamansu in ba ma'ana za ku shige cikinsu ba. Saboda inna tashabbuha bil kirami falahu, koyi da waɗanda suke dattawa to tsira ne, Allah ka sa mu tsira. Kamar yadda muka ambata waɗannan dattawa da kaji muka yi isharar cikin sahabbai, galibinsu ba su musulunta ba sai bayan sun tsallake shekaru 30 a rayuwarsu. Da haka suka kasance cikin harkar neman ilimi ba ji ba gani, ba dare ba rana. Su Umar ɗan Khattab da suka musulunta daga baya su ma da shekarunsu suka musulunta, amma ka ji yadda suka zama manyan malamai na duniya gaba ɗaya. Duk wani ilimi sai ka ji daga bakinsu ne. Ashe kaga shekarunsu bai hana su koyon ilimi a wannan lokacin ba. Kuma sakamakon haka muka ci alfanun ilimin da suka koya wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda sakamakon haka mu ma muka zama musulmai a yau. Allah ya ƙara musu yadda. Shi yasa shi kanshi Umar ɗan Khattab a ƙarƙashin babin da Imam al-Bukhari a cikin sahih ɗinsa ya kafa da suna kitabul ilm, haka Imam al-Bukhari ya kafa babin na tattaran da ya kawo nassoshi na Al-Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da maganganun manyan malamai tun daga cikin sahabbai waɗanda suka biyo bayan su, wanda yake magana game da ilimi. To a cikin wannan matattaran sai ya kafa wani ƙaramin babi, subtitle kenan ko, yace babu lightibaqi fil ilmi wal hikma, babin da ke nuna mutum ya rinka ainihin wato igtiba. Idan aka ce igtibati shine kaman kai sha'awan abu a wajen mutum, kaman ka kwace shi gifta, an fahimta ko? Wanda dama an halasta shi a wajen harkar ilimi, da kuma wanda Allah ya ba dukiya yake kashewa kan addinin Allah, aka ce kai musu gifta. Ina fata an gane kai sha'awan ina ma kai ma kai irin su. Sai Imam al-Bukhari ya kafa babu, yace babin da ke nuna game da harkar ilimi, to kada shekarunka su hana kai ma ka rinka jin allura da zabura akan kai ma bari ka je ka koyi ilimin nan. Kuma in ka ji hakan ka tashi ka koya, kada kawai ka rinka yi da ainihin wato tunani kadai, a ka ce aka gaya hakan. To da ya kafa wannan babin sai ya dauko maganan Umar ɗan Khattab, Allah ya kara mishi yadda, wanda Umar yake cewa tafaqahu qabla an tasawwadu, ko kuma ta'allamu a wani lafazin qabla an tasawwadu, ma'ana ka koyi ilimi, ka je ka fahimci addininka kafin ka manyanta a fara ce maka baba, shugaba, ranka ya daɗe, yallaɓai. Don matsalan da zai faru shi ne daga lokacin da ka fara karɓan waɗannan titles ɗin, to a lokacin wani irin aƙaliya na iya shiganka wanda zai hana ka je ka tankwasa kafanka a gaban malami ya koya maka ilimi. Yanzu za ka rinka ji ni da ake cewa mai alfarma, da kuke tunani yanzu a ce a samu wani mai alfarma ko ranka ya daɗe, ko mai sarauta wani, ko mai rawani wani, a yanzu ya zo ya naɗe kafan shi a gaban malami ya ce zai koyi ilimi, sai wanda Allah ya taimake shi. To me zai hana shi koyan ilimi a wannan lokacin? Shine wannan title ɗin. To amma inda ya riga ya samu ilimin kafin ya samu title ɗin, kaga babu matsala. Haka daga lokacin da aka fara cewa mutum ranka ya daɗe, mai gida, shugaba, to shi ma wani lokacin ko da yana son ya koyi ilimin, hayaniyan wannan shugabancin zai hana shi. To shi ne sai Umar yake baka shawara cewa ka yi amfani da lokacin da kai ba kowa ba, ba a san ka ba, ka yi ƙoƙari ka neman iliminka kafin san da za a san ka. Daga wasu sun jero a gabanka suna ce maka baba, kai suke jira. Na fata jama'an gane rayuwa kenan ba. Allah ya sa mu dace. To dai Umar ya faɗi wannan, kaga shi kamar Umar yana nuna ilimi to na yara ne kenan ko? قال أبو عبد الله البخاري. بابا عبد الله الإمام البخاري محمد بن إسماعيل كنا الحافظ سيتي وبعد أن تسود وأن إلى من ده عمر يتي كني ما كافن كجرمة ko kafin kai ka zama shugaba ko kafin ka manyanta ko bayan ka shu ka zama shugaban ka manyanta ka zama dattijan baka makara ba ka ci gaba da neman ilimi haka sai gyara wa da wannan zance na Umar ya gyara mishi ainihin wato ibara cewa neman ilimi tun kana yaro kuma har in ka girma ka ci gaba da neman ilimi babu sadda aka makara daga nan zaka gane wannan salon zance na Larabawa da suke cewa العلم في الصغر كالنقش في الحجر واتو علمي سنده متي يكي يارو كما اكرشي دوسي ني دس سنده را ازو اغوان نن دوسم كودا شكرا ديني را اغوان نن كرتن عجيكي كو واتو يارو ينا اي لوكا علمي ذا سوكي وما بزي من تابا سيسكا تي والعلم في الكبر علمي ادام متي يمن ينتا كالنقش في البحر كو على البحر ويكمان rubutu ne akan ruwan teku da Allah sadda ake rubutun rubutun ma zai tsaya a ganshi ma tukuna balle sana a ce wanda ya zo daga baya ko an jima kaga ba zai yi ba ko ba kaga waɗannan suna nuna kamar mutum ya manyanta ba zai iya yin ilimi ba to wannan zance ba daidai ba ne ba gaskiya ba ne ko da yaron ilimin shi na iya zama kamar naqash alal hajar to amma kuma zai nuna babba ko dattijo ko mai shekaru ba zai iya koyon ilimi ba bayanan da muka gabatar sun isa shaida akan haka abu na biyu wannan a matsayin sharan fage kenan ko malamai suka ce shi neman ilimi a sadda mutum yake da shekaru sai sani da cewa yana daga cikin ibadoji masu girman falala ya abinda aka ce ibada to abu ne da Allah ya halice mu domin sa وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون idan aka ce koyon ilimi ibada ne akwai wanda saboda shekaru za ta yi daina ibada yan saboda shekaru akwai wanda za ta yi an dauke mai sallah to ah baba tunda ka shekara 50 yanzu ba sai kai sallah ba zai yi to kamar yadda ba zai yi mutum ya ci gaba da ibada ba duk da shekarun shi to ilimi ma bai gaza wannan ibadan ba dan ka shekaru ba zai hana ka neman ilimi ba ana fahimtan وجه الاقتباس din sannan suka ce idan mai shekaru yana neman ilimi to wannan yana ƙara daukaka darajar shi a idan ƴan baya domin har su girma to za su gaba da ganin shi a matsayin yayi gaba yayi musu tintinkau ba za su iya kamo shi ba dan shi akaliyar dan adam so yake idan ya taso ya ga mutum a saman shi to komai matakin da ya kai ya yadda cewa wannan din ya fi shi amma idan yaro ya taso tun yana ganin ka babba kana sama da shi sai ya kai lokacin da shi ma ya fara yin hankali sai ya ga yanzu ilimin da shi yake da shi ashe ya ma fika me zai faru matsayin nan naka da yake ka gani zai sama ne ko zai kaza warwasu zai da haka ashe kafin ya taso din sai kai ma ka ci gaba da neman ilimi da haka duk sanda ya taso ya ganka din sai ya ga kana da ilimin da ka zance shi da haka dole ya ci gaba da respectin duka a matsayin na gaba da shi kuma an fahimta ko suna cewa wai menene lana lanal ilmu walil juhali malu ko innal ilma rabina qismatal jabbar fina wato mun yadda da abinda Allah ya yanka mana na rabonmu shine mu mu zama ma abota ilimi domin shi ilimi shine kadai abin da yake da garanti wanda babu sadda za a ce kash akan shi sannan duk sanda mutum ya same shi don Allah da ma damar ya ci gaba da harkar ilimin ba ran da za a zo a kwankwashe shi a zo a ji an sace wannan ilimin ko babu shi ina fata an gane amma duk abin da ba ilimi ba to abu ne mai sauki a neme shi ta tare da ma abocin shi a rasa shi ko kun fahimta da haka suka ce yana ƙara ɗaukaka darajar ne shi sannan tariqum muwassilun lil janna hanya ce wadda take hada mutum zuwa aljanna hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa al ulama ورثة الأنبياء ما أبو تائلني يسوني سكري إجادا النباوة كما يدى مكافة يزي باب ما سدرجا النباوة يو أشي كازما دقا جموت أن دسكا جاجيسو فاوان دي كيكا درجا تو ما سجادا وأن دسكا جادا النباوة سوني ما أبو تائلني وأن دسكي حركة إلني سيتي فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما saboda su annabawa ba wai gadan kudi suka bari ba da gidaje da filaye da shaguna da gonaki ba wannan shine annabawa suka bari gado ba dan annabawa in sun bar wannan a matsayin gado yau ji suna ina sun zama mallakan wasu amma abinda annabawa suka bar gado har yau kasuwan shi na ci har gobe zai ci gaba da ci kuma har tashin alkiyama da haka annabawa sai suka bar gadan ilimi kuma manzo Allah ya ce malamai su suka gaji wannan ma abuta ilimi su suka gaji wannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa lam yasu inma warasul ilma faman akhadha bihi akhadha bihazzin wasirin duk wanda Allah ya sa yake da rabo a cikin harkar ilimi wallahi ya samu rabo mai gwadi sannan yace man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سحل الله به له به طريقا الى الجنه دو wanda ya kama wani hanya na zuwa neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa mishi hanyar shiga aljanna to ka ga mun me shekaru da san shiga aljanna ba shi in dai kana san aljanna kama harkar ilimi gadan gadan ba ji ba gani ina fatan jama'a an gane to shi yasa nan malaman suka ce hanya ce da take sada ma abocin shi zuwa ga aljanna sannan shekaru kamar yadda muka faɗi tun farko suka ce la yuktasaru talabul ilmi ala sinnin muayyanin ba a iyakance neman ilimi akan wasu masu shekaru ayyanan ba a kowa yana iya tashi nema sannan suka ce dattijan da Allah ya karkato da hankalin shi wajen neman ilimi to ya san cewa ya samu fursatun li ta'awidi ma fata wata dama Allah ya kawo mishi ya cike gurbin shekarun da suka gabata da bai samu wannan ilimin ba shi yasa yanzu sai Allah ya karkato da hankalin shi ya ga bari ya zo ya nema domin idan mutum ya ciyo shekaru a baya bai koyi ilimin ba a yanzu kuma sai yana ganin ai yanzu ai tunda ina da shekaru ba sai na koya ba ku gaya min nan gaba zai wayi gari ya zama malami zai wayi gari ya zama mai ilimi sai dai wayi gari ya ƙara zama mai jahili amma daga lokacin da yake to bari in fara nema to na ɗaya dai akwai garantin zai samu kuma da ya samu to wancan tarihin shi na baya da bai koya ba ya bace kenan yanzu ya wayi gari ya zama mai ilimi muna gane muhimmancin hakan ko sannan suka ce warifatun warifatu ad-darajat yana ɗaukaka darajar mutum ilimi yana ɗaukaka darajar mutum jama'a an gane wannan dake ko suna cewa innal ilma yarfa'u baitin baitan la imada laha aulahu ilimi yana ɗaukaka gidan da bai da ainihin wato wasu manya ko wasu wanda ake ganin su a mawadata ko attajirai da suka fito a gidan idan aka samu abuci ilimi a gidan to labarin gidan sai ya ɗaukaka saboda wannan ilimi an gane wannan da ke ko da haka suka ce yana daga cikin hanyar da mutum zai kusanci Allah da shekarunsa to ya bazama wajen harkar neman ilimi talabul ilmi fil kibari yu'tabaru min a'zamil qurbati ila Allah mafi girman hanyar da mutum mai shekaru zai ƙara kusantan Allah shine ya shiga cikin harkar neman ilimi sannan kamar yadda muka ji wa rafi daraja lid darajati fid dunya wal akhirah zai ɗaukaka darajar mutum tun daga nan duniya har lahira sannan wa tasihul musar yana gyara maka future ɗinka duk wanda Allah ya sa ya samu ilimi wallahi ya yi wa kanshi kyakkyawan shimfiɗa na rayuwar shi nan gaba jama'a an gane wannan ke ko suka ce domin masu shekaru a cikin al'umma hum barakatul mujtama su ne albarkan kowace irin al'umma duk al'umman da aka zo cikin su sai aka zo aka ce ai ba su da dattawa za a gansu da albarka sannan ba a ranka ganin su da wauta da ganganci amma duk inda aka zo aka ce a waɗannan yaran suna da dattawa da suke ainihin wato nuna musu me ya kamata kowa zai yi sha'awar wannan gidan sannan kaddara ko da aure ka je neman auren gidan da aka ce nan fa gidan fa ba su da dattawa ba za ka ji shiga gidan neman aure aha to dattawan al'umma suna ainihin wato yin albarka idan suka zama masu ilimi ba jahilai ba kuma an gane wannan da ke ko sannan wa ta'allumi yajaddidu taqatihim wa yaj'aluhum akthar wa yaj'aluhum akthar akthara naf'an li anfusihim wa liman hawlahum sannan wannan ilimi da za su koya ko da suke koya to yana ƙara sanya albarka a cikin su kuma za su fi amfanan ƴan baya duk dattijan da yake da ilimi ya fi amfanan ƴan baya fiye da dattijan da ba shi da ilimi haka ne ko ba haka bane to idan aka ce dattawan al'umma na anguwa ko gari ko ƙasa sun zama ma'abuta ilimi to za a sa ran za a samu matasa nagartattu nan gaba wanda su ne za su zama manyan gobe amma aka ce dattawan al'umma ba dattawa ne na mutunci ba kawai tsofaffin banza ne to me kake tunani game da 'yan baya za su fi su lalacewa Allah ya kyauta da haka suka ce a takaice dai mu gane cewa koyon ilimi da shekaru to ƙarin albarka ne a rayuwa ba wai ɓata lokaci ba ne ko kuma shiga abin da ba harkanka ba a harkar taka ce za ka ka shiga da ƙarfi da izzanka za ka zo ka ji misalai da za mu ba da a gurguje na waɗanda suka gabace ka akan irin haka kuma ka ji yadda suka zama wa al'umma da musulunci abin alfahari Allah ya sa mu dace abubuwa guda biyu suka ce su ne abu na fa'ida na kurkusa da ake iya hasasowa idan dattawa suka zamo sun shiga harkar ilimi gadan-gadan daga cikinsu shi ne sawabul ibada inna lillahi wa inna ilaihi jama'a ya hakuri na'am kamar yadda muka ce daga cikin abubuwa da ake iya hasaso su a gurguje idan aka yi magana game da neman ilimin masu shekaru a cikin al'umma shine na ɗaya su san cewa suna samun sawabul ibada au al-ibada wannan harkar ilimin da suke yi lada suke samu lada irin wanda ake baiwa wanda yake ibada kamar yadda muka ji tun baya cewa neman ilimi ibada ne to duk sadda ku kake harkar ibada Allah na baka lada to kaga asara ake yi ko ku daukaka ake samu daukaka ake samu sannan abu na biyu rifatu daraja daukaka ake samu da ainihin wato wannan ilimin bahaushe na cewa inda akuyan gaba ta sha ko dokin gaba ne na baya ma a nan za ta sha ko to me kuke tunani idan next ajiyal next generation suka taso suka ga magabatansu dattawan cikinsu sun baiwa harkar neman ilimi muhimmanci wannan harkar zai zama yana da muhimmanci a idan su ko ba zai zama ba zai zama amma sai suka ga dattawan su sun watsar da ilimi me zai biyo baya sai su ba ka ganin su babba ma ba sa yi da abin da babba zai yi ya da muhimmanci ne da yana da muhimmanci da babba ya shiga Allah ya sa ku fahimta shi yasa za ka je in ka je kauye kunmu Allah ya gyara mana ya kuma gafarta mana za ka je ka ga yaro ana sallar jama'a amma shi ba zai yi ba na ka ce ya sai ce ai bai aure ba katan saurayi ba me yasa saboda su babba haka suka ce mai sai an yi aure ake sallah ina ran shi da sallah to a shahi da nake cewa ne shine su magabatan hakan suka nuna musu da haka yaran suka taso to su ma haka za su tarbiyyanci na baya kuma ka tuna cewa gwargwadon yadda rayuwar ke tafiya gwargwadon yadda ake naƙasa halitta da albarka da ainihin wato a da yake cikin al'umma albarka na raguwa gwargwadon yadda shekaru ke tafiya shekaru na naƙasa gwargwadon yadda rayuwar ke tafiya shi yasa kaga al'umman ja sai a samu mutum wanda ya shekara 2000 a duniya kuma lafiyar shi gar har wa'azi zaka ga akwai annabin da yayi shi a shekara 2050 wa'azi kawai ya yi na shekara 950 don ka ƙara da shekarun da kafin ya fara wa'azi haka shekaru nawa kenan? Ba kankani ba ne. To aka dawo aka samu masu shekaru 500, aka dawo aka samu masu shekaru 200-300 cikin sabon manzon Allah, ko wanda ake cewa Salmanul Farisi. Malaman tarihi sun ce ya shekara sama da 200 kuma yana nan gagagau din shi kwaji. Amma yanzu mu da muka zo wal asri karshen duniya, annabi ya ce amaru ummati ma baina 60-70 ne, kaga shekarun na kasa. To haka jinin jikin ma zaka ga yana da kasa. To a cikin 60-70 din kaje ka dauko iyayenmu wanda Allah ya tsawaita rayuwarsu, in ka kalli yanayin shi da yanayin mu ɗan zamani, za ga lallai akwai na kasa a rayuwar. Haka ne kuma haka ba. To ashahi shi ne duk abin da na baya suka taso suka ga na gaba a kan shi, to za su bai wannan abin muhimmanci kuma su ci gaba da yin shi. Shi kaga wannan yake nuna lallai abin ma ba wai ganin dama ba ne. Dattawan cikinmu dole su ba zama cikin hakan neman ilimi. Wannan zai sa yara su ba shi muhimmanci. Kuma ana fahimta ko? To sai mu je a gurgurje gaban misalan wasu daga cikin wato magabata da suka shiga wannan harka, kuma hakan ta zame alkhairi ga rayuwarsu da kuma musulunci baki daya. Za mu ɗauko daga ainihin wato waɗanda suka zo yamunan bayan sahabbai, saboda mun riga mun ji su da damansu da irin shekarun da suka yi wato neman ilimi ko? Akwai wani malami da ake kira Fudailu ɗan Iyam. A yanzu in ka ji sunanshi za ka san shi ne a matsayin babban malami, amma ka san abin da zai baka mamaki, bai fara harkar neman ilimi ba sai da ya manyanta. Aka ce ya taso ma yana harkan wato sace-sace ne ma a tarihin shi. Ko karanta Sirru Alamin Nubala, sata kuma irin rikakkun sata nan na fashi wanda za a je a tare hanya a kwashi dukiyar hannun mutane. Kware da gaske Robert. Yana cikin haka ne fa wata rana ya ga wata yarinya ko wata mata, sai ya sha'awa. Dama duk wanda yake barna duk wani abin laifi zai ganin shi da girma, sai ya sha'awa lallai matan nan ya kamata a ce shi ya mallake ta, a gano mai gidansu. Aka ce aka gano gidansu, ya ce za mu haɗu lokaci na tsakar dare kenan. Ai ko da dare sai dai zai haura garin gidan. Aka ce a lokacin ko dai yana shekaru 30 da wani abu ko yana dab da 30, kaga yayi shekaru da yawa a duniya. Yana haura katangar sai ya iske wani a cikin gidan. Allahu akbar, shi kuma daidai lokacin ya tashi yana sallar dare, daidai lokacin da wani ya fito barna, wani kuma ya koma ga Allah. Ka duba rayuwa ko? To suran da yake karantawa suratul Nahl ya zo daidai kan faɗin Allah maɗaukakin sarki, alam ya'ani للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. معنى آية شيني ويشن لوكا تيدي إيبا جماعة إيماني سكان كان دا كان سيكو ما دا الله سيكو دا برنان دا سيكي يتو الله سيدي كمان دا شيئكي كوي سيكا أكان كتنجاس شيئا جمع هوروا أما أكاس جراء ينتنا نينا وسمنتنا كوي سيكي جلد زكي يتو anal waqt lalle lokacin koma ga Allah yayi. Wannan ayan da ni ake yi shekaru nawa ina barna, nawa na zo kuma barnan zan yi, sai na ji Allah na mun magana yana cewa yanzu lokaci bai yi ba da za ka koma ga Allah. Ka duba yadda ayan ta dace da yanayin. To kamar yanzu ne kai ma da kake ji, ka duba shekarunka nawa a rayuwa. Duk wannan shekarun da ka ciwo a baya baka iya karatun Fatiha ba har yanzu? Tahiyya da ake yi a sallah har yanzu baka iya ba? Amma in an zo harkar duniya ku ne gaba gaba, kai ne za ka iya bada analysis dinduma nawa ake da shi a unguwa, akwatin zaɓo gida nawa ake zuwa da shi. Idan ana son a ci zaɓe sai mutum na da recognition a jihohi nawa, duk ka san wannan. Amma tahiyya ba zai karanta maka ba, lokaci da yi ba da za ka dawo ka koyi addini. To kai ma kai irin na Fudailu ɗan Iyam, ka ce lallai lokaci ya yi. Da aka kai masa zo ka rajista a ajin karatu, a sa sunanka, ka dawo makaranta lokaci ya yi. Mu dawo kan kissan Kubai. Idan ba daidai lokaci aka ce sai ce lokaci ya yi ya Allah. Da aka duran da ya fasa yi kenan sai ya koma ta inda ya hau. Ya koma yana ta tafakkuri a hanya, har ya iso wani waje tsakar daren, sai ya zauna ya ci gaba da tunani. Ashe daidai inda ya zauna kuma akwai wasu ayari matafiya wanda sun yada zango a daidai wajen, sai ya ji suna magana ya suya junansu. Wasu na cewa jama'a ku tashi mu ci gaba da tafiyan nan, wasu sai suka ce kai mu yi haƙuri mu bari sai da safe. Kun san hanyar nan akwai wannan riƙaƙƙen ɗan fashin nan Fudailu ɗan Iyad. Wallahi aka yi kawo tarihi. Ya ce sai hankalin shi ya ƙara tashi, ya ce yanzu wai a daidai lokacin da nake ganin ya kamata in koma ga Allah in ji tsoronsa, ni kuma na kai wasu bayin Allah na sa musu tsorona a zuciyarsu. Ya ce Fudailu ya shiga uku, ni zan gaya wa Allah hanya da Allah ya yi don mutane su rinka tsallakewa, wasu na tsoron su ji saboda ɓarnan da nake yi, in Allah ya yarda daga yau ba za a sake wannan aikin ba. Data dalilin tuban shi kenan. Wasu suka ce kamar ya shiga cikin ayarin ya ce musu su ne Fudailu ɗan Iyad da wanda ya sani, wanda bai sani ba ya sani yau, daga yau na daina ɓarnan ku wuce saliman aminan salin alim. Yarina wayewa kuwa aka ce sai ya kakkaɓe jikin shi ya wanka ya sa kaya sai islamiyya. Malam nafi ya ce na zo koyan gurufin hijaiya, daga nan ya fara. Kun san abin da zai ba ku mamaki, yana ɗaya daga cikin manyan malaman musuluncin duniya a yau. Sai yasa ba don na baka kissan nan ba, duk inda za ka ji sunan shi za ka ji ana maganan malami ne cikin malaman musulunci, Fudailu ɗan Iyad. Haka aka ba da wannan kisan rayuwar shi. Jama'a ka ga ashe shekaru na hana neman ilimi, in an nema da shekaru ba za a fahimta ba. To ga Fudailu ɗan Iyad misali na farko. Misali na biyu, akwai wani babban malami shi ma da ake kiran shi Al-Imamu Abu Ali Muhammad ibn Ali ibn Hazm al-Zahiri, wani mutum shi wannan aka ce ɗan gidan sarauta ne ko wani ɗan babban mutum. Wata rana sai aka yi mutuwa a unguwansu, lokacin shi ma kusan shekaru 30, ina shekaru 20 da wani abu. Sai aka yi rasuwa, aka ce za a yi jana'iza bayan la'asar, da aka yi shirya ya taho domin a yi sallar jana'izar tare da shi. To sai iske ba a riga an fito da jana'izan ba, mutane na zaune suna jira, wasu na masallaci, wasu na tsaye a waje irin da yadda ake yi. Ya ce sai ya shigo masallaci yana ƙoƙarin share inda zai zauna, yana zama ta wani ce ka ga wannan kai yanzu duk girman nan naka, baka san cewa afwan kafin la'asar za a yi jana'izar, baka san annabi ya ce duk wanda ya shigo masallaci kada ya zauna ba sai ya yi nafila raka'a biyu. Kawai sai ya ji kunya. Ka san ƴaƴan manyan mutane ba ta son a care su a ce ba su san wani abu ba, sai ya ji dum haka, amma ya iya bai sanin ba ne. Ga wani yaro ɗan islamiyya ya yi mashi shari'a, sai ya tashi sai ya nafila sai ya zauna. Aka gama jana'iza aka je aka dawo, kafin a dawo an yi sallar la'asar, bayan la'asar an zo ana ta'aziyya, sai suka ƙara zuwa wajen ta'aziyya. Yana shiga masallaci tunda ya ji hadisi an ce ba a zama, sai kuma ya zo ya kabbarta sallah. Sai ɗan islamiyya ya ce yanzu kuma kai ba ka san ba a nafila ne yanzu ba. Ce subhanallah, sai ya ji kamar tsoma shi a ruwa. Sai ce ban gane ba waya abin yake ne, sai ai yanzu ba a nafila an shigo masallaci, yanzu bayan la'asar ne. Sai ce to gaskiya akwai matsala, ba zan karɓi wannan ƙasƙancin ba. Gari na wayewa shi ma sai ce a kai shi wajen babban malamin garin. Sai malam na zo rajista a sa sunana Ali, ni ma koya min karatu. Daga lokacin aka ce sai da ya shekara uku ba dare ba rana gaban malamai yake zuwa, muwaɗan Imam Malik da ya tasa shi a gaba sai da ya sauke shi. Ai bayan shekara uku kawai sai ya zama babban malami. Don haka da ya fito a wannan lokacin shi ma in ya ga mutane na shirme, in ya fara jawo musu na so shi, shi saboda jikuwa da ilimi da yi har malamai ciyo kwanansa yake yana cewa sun yi kuskure. Aliyu ibn Hazm kenan, Allah ya gafarta musu baki daya. Kaga shi ma da shekarun shi yanayin ilimi ya samu ko bai samu ba, a yau littafin shi na cikin littafin da duniyar musulmi take alfahari da shi, Al-Muhalla na Ibn Hazm a babin fiqh, littafi ne wanda malamai suna cin amfanin shi kwarai da gaske. Allah ya gafarta musu. Na uku, wanda da shi za a rufe saboda yanayin lokaci, akwai wani babban malami, wani abun mamaki, yana ɗaya daga cikin masu riwayan Alƙur'ani, ana kiran shi Al-Kisa'i. Kowa san Kisa'i ya yi ko? In ba ku sani ba ku je kuma ke rajista a makarantar Al-Furqan, littafin Al-Qur'an ko? Za ku ga muku waye Kisa'i. Malam Kisa'i aka ce shi ma wato a lokacin da ya taso ya manyanta, ya yi shekaru amma dai ba karatu. Me ya faru? Ya ce wata rana ya dawo tafiya, yana kan hanya ne ma, ya yi tafiya mai tsawo, ya galabaita, ya gaji, ga tsananin zafi, ga dogon tafiya. Sai ya zo wani kamar a ce wani tasha kenan ko a kan hanya, sai ɗan ga wani bishiya mutane na zaune, shi ma sai ya zauna zai huta. Da ya zo musu gaisuwa ya samu waje irin kai, kamar mutum ya ce wallahi na gaji. To da larabci sai ya ce ayyaitu, haka ya faɗa. Kawai sai mutanen nan suka ce kai bagwari ne kai ko balarabe, sai shi balarabe ne, amma shi ne kai wannan kwaɓan larabcin. Sai in kana nufin ka gaji ne, a ayyaitu za ka ce, amma wani ayyaitu sai ka ce wani ba ƙauye, kawai shi ma sai ya ji kunya. Idan kuma kana son ka ce na samu wajen inuwa mai daɗi zan huta, sai dai kai ka ce ayyaitu, amma ayyaitu kai ba ka faɗi mai kyau ba ko ta wani ɓangare. Wannan shi ma sai ya sa ya ji kunya, ya zo cikin waɗanda yake ganin su kamar ƙauyawa, amma a ci shi gyaran larabci, kawai sai ya je ya rajista shi ma makarantar larabci. Aka ce da ya fara koyan larabci, sai ya ce zai ma koyi karatun Ƙur'ani ma. Sai da ya zama gangaren alaramma, kai sai da ya zama ɗaya daga cikin marwaitan Alƙur'ani. Da aka yau ana maganan ruwatu na yin wato ƙira'oyin Alƙur'ani, sai an sa Kisa'i a cikin shi. Amma ka ji sai da ya manyanta shi ma ne yi. Da aka yi masu albarka, waɗannan su ƙara tabbatar mana da cewa lallai shekaru ba sa hana mutum neman ilimi. Da aka alkhairi ne babba wannan aji da aka ce ana karantar da dattawa waɗanda suke masu shekaru cikin al'ummarmu. Kuma alkhairi ne ga hatta 'ya'yanmu da suke tasowa. Wannan zai ƙara musu nishaɗi a cikin harkar ilimi. Sannan kuma wannan zai rinka ƙara ɗaukaka darajarka, kamar yadda muka ce yanzu abin da ka zo ka koya, wala'alla sai yaro ya zo gida ya tambaye ka an ba shi assignment, ya ce baba an ce gawo hadisi na uku a cikin saba'una. To ka ga in baka sani ba me zai faru? Sai kai kai barazana ka ce kai saba'una dan lake ka a baka sani ba ne. Amma an ta sani sai ka ce kawo shi an Abu Huraira ne. Ina fata an fahimta, ka kai ma ka ɗan tada. Ko da ka ce an Abu Huraira kuwa ka yi ƙoƙari. Na wajen an gane wato ba gara kai da ka ce an Abu Huraira ba, da wanda bai masu hadisin ba, to sai ka ɗan karanta mai daga nan yaro sai ya ɗauka. Sai ka kai ashe babanmu ma malami ne, kai ba a wasa da baba. To ka ga ka rima wa kanka asiri. Ina fatan jama'a an gane. To yana da kyau wannan ainihin wato alkhairi ne mu bai wa wannan ainihin wato aji, mu ba su goyon baya, mu karfafa ajin ya zama ya yi ƙarfin da kowa zai ci moriyan wannan nan. A samu kamar yadda muka ji a cikin lokaci kaɗan, wasu su zan su ma sun samu rabonsu na ilimi, har su ma sun je sun buɗe wa wasu dattawan irinsu, kaga alherin sai ya tafa da ɗuwa. To haka shi ne muke fata Allah Ubangiji ya ƙara wa rayuwarmu baki ɗaya albarka, ɗan uwa masu albarka, kamar yadda in yi wato na ambata a yi haƙuri ɗan abin da ya samu kenan a matsayin tunatarwa da kuma faɗakarwa. Duk da za a ji abin hatsin bara ne, kun san abinku da almajirai idan suka zo za ka ji ba sa iya gabatar da abu yadda ya kamata. A yi haƙuri da abin da aka samu, Allah Ubangiji ya karɓa mana ya ƙara mana albarka a cikin rayuwarmu. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم.